sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 11 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Wasu hotunan tauraron dan Adam da ke nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Russia da ke Crimea. Sun haddasa hasashen cewa ta UK tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Rwanda, wuri na karshe na ziyarar wasu kasashen Afrika inda yake bayyana sabon kudirin Washington na daukar kasashen yankin Sahara na Afrika a zama abokan hulɗa na bai daya. Yan sanda sun kai samami a gidan shugaban kasar Peru Pedro Castillo a wani binciken ayyukan cin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa, wanda lauyan sa ya ce ta mika kanta ga hukumomi.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu za a ji cewa kwanaki kaɗan da sakin Sadiq Anko Abdullahi, ɗaya daga cikin ƴaƴan shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Anko Abdullahi, wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin farfesan a mahaifarsa ta Yakawada da ke karamar hukumar Giwa jihar Kaduna.
Kuma suka samu nasara suka fasa gidan suka ɗauki matashi guda ɗaya da ƴaƴanta guda hudu. Akwai wani yaro.
Za kuma a ji cewa hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na rediyo da talabijin na kasar Amurka a Najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya. A duk ranar Alhamis muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wadda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. Hotunan tauraron dan Adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Russia da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya, wanda ke nuna cewa ta UK tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin. Hotunan da wani kamfanin tauraron dan Adam mai zaman kansa wato Planet Labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Russia na Saki. Sansanin da ke gabar tekun kudu maso yammacin Crimea ya fuskanci mummunar barna, inda ake iya gano gawarwakin jiragen yaki a kalla takwas da suka kone kurmus a sansanin. Russia ta musanta kone jiragenta, inda ta ce fashewar da aka gani a sansanin a ranar Talata wani hatsari ne ya faru. Ukraine bata fito fili ta dauki alhakin kai harin ba ko kuma bayyana yadda aka kaddamar da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Rwanda, wuri na karshe na ziyarar wasu kasashen Afrika inda yake bayyana sabon kudirin Washington na daukar kasashen yankin Sahara na Afrika a zama abokan hulɗa na bai daya. Blinken ya ziyarci Rwanda a daidai sa'ar da yankin yake cikin mawuyacin hali, a yayin da karamar kasar da ke yankin tsakiyar Afrika take fama da sabani da babbar makwabciyar ta kasar Congo bisa zargin cewa gwamnatocin kasashen biyu na karfafawa 'yan tawayen da ke kalubalantar junansu. A wani taron tattaunawa da shugaban Rwanda Paul Kagame a yau Alhamis, ana sa ran Blinken ya tabo batun kokarin kashe wutar rikicin. Rwanda ta yi watsi da wani sabon rahoton kwararru na Majalisar Dinkin Duniya da ke cewa suna da kwakwaran shaidar cewa dakarun kasar Rwanda suna gudanar da ayyuka a gabashin Congo domin karfafawa rundunar 'yan tawayen M23. Mayakan sa-kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken sojin India da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kansa a yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya.
Nan ba da jimawa ba, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwanaki kaɗan da sakin Sadiq Anko Abdullahi, ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban kungiyar dattawan na arewacin Najeriya Farfesa Anko Abdullahi, wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin farfesan a mahaifarsa ta Yakawada da ke karamar hukumar Giwan jihar Kaduna. Wakilinmu Isa Lawal Ikra yana ɗauke da ƙarin bayani.
A daren Talatar da ta wuce ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin Yakawada da ke karamar hukumar Giwa, inda suka sace mutane tara sannan kuma suka harbo su mutane ukun da har ma daga baya daya yarsu kamar dai yadda ɗaya daga cikin al'umar yankin ya tabbatar.
Ke karin jiya da daddare, ƴan fashi sun shiga garin Yakawa da misalin ƙarfe 11 zuwa 12 na dare. Akwai masu patrol kuma suka samu nasarar ne tunda sun je da mugayen makamai suka fasa su. Kuma ba inda suka nufashi gidan sarkin Yakawa da. Sun dauki kusan awa 2 suna kokarin fasa gidan. Kuma suka samu nasara suka fasa gidan. Suka dauki matar shi guda 1 da ƴaƴanta guda 4. Akwai wani yaro kuma makocin shi sarkin Yakawa da ne. Suka shiga gidan shi suka kwashe mai mata 2 da ƴaƴa 2. Kuma suka zo suka harbi wa'insu mutum 2 suna asibiti yanzu magana nan da ake ki ɗaya ma yaro a cikin mutum 3 da aka harba 2 na asibiti shine gaskiyan abin da ya faru
su waye a ciki ke da alaka da Professor Ango Abdullahi
dukkan wa'inda abin ya shafa suna da alaka da Professor Ango Abdullahi dan shi sarkin Yakawa da wan Ango Abdullahi ya haife shi magajin rahi ma'aikin Lawal Sama'ila shi sarkin Yakawa da wan Lawal Sama'ila Yakawa da ne
yanzu mutum nawa kina
yanzu mutum 9 ne ke hannun su a daji an kashe mutum 1 mutum 2 na asibiti
kafin sace waɗannan mutane dai sai da ƴan sa kai suka dauki lokaci na yunkurin ganin sun dakile harin ƴan bindigan a yankin Yakawa da sai dai kuma hakan bai nasara ba kamar inda ɗaya daga cikin ƴan sa kan da aka yi artabu da su ya shaidawa muryar Amurka
gaskiya al'amari su wannan mutane already gaskiya al'amari sun fi karfin mu ne
sun fi kuma makamai ko yawa
a sun fi makamai wallahi sun fi makamai
amma lokacin da suka zo kun gansu
gaskiya al'amari sun mamu mutane ne suka fado garin nan har dai mai akwa ta auku
kamar karfe nawa suka zo
sun zo karfe 12 saura minti 2
ko kuma lokacin kuna ina
lokacin mu muna mawa dai amma ba ta bangaren da suka shigo mu ba. Yanan sarki aka yi ba sarkin garin.
Ina alakar su da Professor Ango Abdullahi.
Dan nan professor ne.
In banda ku da kuke aikin sa kai babu jami'an tsaro ne?
Eh jami'an tsaro suna yin iya bakin kokarin su suma. Ka san nan mu yawa bai jin mai. Mu kan fuskanci irin wannan matsalolin. Daga Maraba ya kawo da zuwa Kaya, Fatika. Ya kamata a ce an kamfin din soja wurin ko mobile police. Kusan duk kasuwan sabuwa ranar Talata sai sun tarbi hanya sun yebo mutane.
Duk kokarin samun wayar shugaban karamar hukumar Giwan dai ta cira saboda wayar shi na kashi kuma na tura sakonnin waya amma har zuwa lokacin da rahoton nan ke haduwa ban samu amsa ba kodake dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai ya sha nana ta bukatar samun dauki daga gwamnatin tarayya game da wannan matsala ta tsaro
wayannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake abu ne wanda yake damun mu kware shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a ƙara taimakama sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki zai taimaka musu domin su gama da wannan 'yan ta'addan ya kamata kuma a ƙara yawan sojoji da 'yan sanda domin waɗanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta
dama dai ƙananan hukumomin Giwa birnin Gwari da Igabi na cikin ƙananan hukumomin da ke shiyar tsakiyar Kaduna da ke matukar fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro ko bayan sauran kanan komun da suka fito daga yankin kudancin jihar Kaduna da gwamnatin ya daina cewa gwamnatin jihar Kaduna na bukatar dauki Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Riba mai yawan gaske ta mai da iskar gas na ci gaba da kurara da kuma karuwa ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar. Shekara ɗaya da rabi na wani yunkuri mai tattare da zubar da jini na tunkarar turjiyar jama'a a duk fadin kasar. Kan juyin mulkin watan Fabrairun shekara ta 2021 a cewar 'yan adawa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da ƙaruwar yawan 'yan majalisar dokokin Amurka suna ci gaba da kiraye-kiraye ga Washington da ta taimaka wajen rage kudaden shiga tare da fatar karanta wa sojoji damar samun kudin dala Amurka da suke amfani da shi wajen sayan makamai ga gwamnatin ta mulkin soji damar samun kudaden kasashen waje na da muhimmancin gaske inji Ben Hardman mashawarci kan lamuran tsare-tsare da shari'a na kungiyar Arthright International wata kungiyar fafutuka da ke nazarin bangaren makamashin kasar da ke da mazauninta a Amurka ya ce idan kana son sayan makamai da man jirgin sama waɗanda su ne muhimman abubuwan ci gaba da kaddamar da yaƙi kan jama'ar Myanmar to gwamnatin na buƙatar dala Amurka ko kudaden kasashen waje kafafen yaɗa labaran kasar Peru sun ba da rahoton cewa a jiya Laraba 'yan sanda sun kai samami a gidan shugaban kasar Pedro Castillo a wani binciken ayyukancin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa wadda lauyanta ya ce ta miƙa kanta ga hukumomi. Castillo kansa yana fuskantar bincike-bincike har biyar na zargin aikata manyan laifuka, kuma sau biyu yana tsallake yunkurin tsige shi tun sa da ya karbi mulki a watan Yulin shekarar bara. Hotunan da aka yada a gidajen talabijin da dama sun nuna jami'ai suna shiga gidan Castillo a yankin karkara na arewacin Cajamarca a jiya Laraba. Wannan ya zo ne sawayi kalilan bayan wani samame da ba a saba ganin irinsa ba da aka kai a fadar shugaban kasa da ke Lima a ranar Talata domin aiwatar da umarnin kotu na kamawa tare da tsare surukar ta Castillo Jennifer Perez.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na rediyo da talabijin na kasar Amurka a Najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya a jihar Bauchi da zimmar zaburar da su game da sabbin hanyoyin gano matsalolin da ke shafar al'umma a fannin cututtuka iri daban-daban domin ba da rahotanni a kansu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya hada mana.
Kwararren ɗan jarida kan sha'anin harkar kula da lafiya kuma malami a Jami'ar Legas, Nicklin Ihanacho, ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan irin 'yan jarida da suka halarci taron bitar, inda ya ce an aza harsashen juyin juya hali yadda za a rinka ba da rahotannin kiwon lafiya a jihar.
I am confident that we have set the foundation, that we have begun a silent revolution in how health journalism can better be done in this state.
Ya ci gaba da cewa sakonsa ga gidajen yada labarai shine su ba da dukkan goyon baya wa 'yan jarida dangane da irin ayyukan da suke son gudanarwa, domin kuwa suna da kwararrun ma'aikata 'yan jarida. Abin da suke bukata shine yanayi mai kyau da goyon baya don gudanar da ayyukansu.
A message to the organizations is give them the opportunity to do the work that they want to do, that you have superstars in your ranks and all they need is the platform to do good work. Give support, logistics, financial and all that journalists need, and you will be amazed the amount of work that they can do.
Kima jami'in da ke wakiltar hukumar gidajen rediyo da talabijin na Amurka a Najeriya, Alhaji Sani Muhammad, ya yi ƙarin haske kan batun bitar.
Mun yi wannan bita ne ga waɗanda suke aiki, wato 'yan jarida a gidajen rediyo da talabijin waɗanda muke amala da su a matsayin muryar Amurka.
Bayanai da kuma irin abubuwan da kuke tambayansu, shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa?
Kwarai muna jin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, saboda a cikin wannan karantarwa da muka yi, so tari 'yan jaridun za su haɗu su tattauna su ga wasu irin dabaru ne da suke so su bullo da shi ta hanyar da za su canza salon yadda suke ba da labarai. Su da kansu suke kirkiro da waɗannan dabarun, kuma su zanna su tattauna a kan abin da ya kamata a yi, saboda a ga cewa an inganta labarin da ake bayarwa ta yadda za a daɗa fahimtar da al'umma, yadda kuma gwamnati za ta fahimci wasu wuraren da ake da wasu matsaloli ko kuma kalubale, ta yadda za a inganta su ko kuma a gyara su. Abinda muka gani a cikin kwana uku nan da muka yi muna wannan bita ya karfafa mana gwiwa akan cewa akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan 'yan jaridu suka koya, kuma da za su yi amfani da shi saboda su inganta aikin su na bada labarai.
Daga bisani kuma na ji ta bakin mahalarta taron domin yin bayanin alfanun da suka samu a sakamakon halartar bitar.
Sunana Uzairu Dauda Bunga daga gidan rediyon Bauchi BRC. Gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama a wannan bita, a kasancewa ni ina ɗaya daga cikin wanda nake shirye-shirye na lafiya da kuma gabatar da shirin kiwon lafiya a wannan gidan rediyo. Gashi hukumar kula da gidajen talabijin ta ƙasar Amurka ta shirya mana wannan bita kan inganta aikinmu na rahotanni akan kiwon lafiya. A tun daga farko kwana uku nan da aka yi, ana ƙara abubuwa da dama da suka hada da cewa lallai yadda zan inganta rahoto na lafiya don maida hankali ya zama na irin abinda ake warewa a harkar lafiya ya isa ga wanda aka ware dominsa na farko kenan. Sannan maida hankali cewa gurin da nake zanna ma abubuwa da ya shafi kiwon lafiya da dama wanda zan iya bada gudunmawa ta idan har nayi domin inganta lafiyar al'umma wadda wasu ban sani ba sai a wannan bita da aka minta kwana uku. To irin waɗannan zan iya cewa gaskiya na ƙare da abubuwa da dama abin da ya shafi.
Sunana Zainab Muhammad Sabitu, ina aiki da Albarka Radio a nan Bauchi. Hakikanin gaskiya na ƙare da abubuwa da dama a cikin wannan taron horo da aka yi mana musamman a bangaren abin da ya shafi kawo rahoto da nake yi a bangaren kiwon lafiya da kuma shirye-shirye da nake gabatarwa da suka shafi kiwon lafiya. Kuma babu abin da ya fi kayatar da ni ma musamman kan irin yadda aka maida hankali kan wasu bangarori da aka danyi kamar watsi da su a nan kasar mu Najeriya, da kuma irin yadda ya kamata mu ƴan jarida mu hada kai mu rika kawo rahotanni a wannan bangaren.
Abdulwahab Muhammad Bura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
An gaida Abdulwahab. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, zamu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa, kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo, barka da warhaka.
Barkan mu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi.
Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai, inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin na sana zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita.
Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta?
Lalle kamar yadda sunanta take hypothermia, wato kenan jiki ne ya zamanto yayi zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana. Misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi, to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa. Za ki ga zafin ya kai wani yanayi sosai, akwai abin da shafi tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje. To in ya zamanto cewa an samu wannan matsala ta hypothermia, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai. To jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki. Misali sai abin da muke kiransa physiological activities, wato kenan a kimiyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki. Sai ki ga abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da yake faruwa na zafi, ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki.
To likita, menene alamomin cutar hypothermia?
Alamomi dai sun hada kaman da duka zafi na jiki, sannan kuma sai zufa. Kiga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa. Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala. Idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki, to haƙi kuma da rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai zamto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani. To sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa yayi zafi sosai, sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba, kuma ina za shi tarar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi da kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki.
To shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawowa a jikin dan adam?
Tsananin zafi da ke waje, misali kamar daga rana da muke magana akan wannan abin da ya shafi hypothermia yakan faru ne idan hakan ta faru na tsananin zafi. Dama dan adam jikinsa kamar da muke magana akwai kimiyance ya kamata ya tafiyar da wannan zafi yadda ba sai an samu wata matsala ba. Misali to lokacin da ga mutum yana zufa a jikinsa sannan kuma yana wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte. Idan ya zamto ya rasa wannan a jikinsa to kuma yana ci baya kenan to kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar yadda ya kamata. To zaki ga mutum a wannan lokacin ya zama a gaji yake ga zufa nan ta gama maimai jikinsa gaba daya sannan ya gaji sannan kuma zaki ga alaman idonsa sun shiga daga ciki sosai kamar dai wanda yayi aikin wahala sosai ya gaji ya wahala sosai.
To likita idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata yayi?
Gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne yakan kai ga mutum hala ko ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba. Karki manta nayi magana akan abin da ya shafi sinadari na electrolyte bayan su ya kamata su taimakawa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai. To zaki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lalle wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimake kansa ta inda zai koma karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma yana bukatan kuma hutu ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba. Muna ma bada shawara koda wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a maida shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata.
Mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa?
Wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan same jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai. Idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka yi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za shi ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu. Illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na maganan cewa zai iya rasa wasu sinadarai a jikinsa saboda rana ta kona rana da ta same jikinsa misali. Muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi da ma dole to sai zamanto ya sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimakawa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da yayi da kuma galabaita da yayi jikin na bukatar ruwa sosai. To yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri taimake kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimakawa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na kasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali.
Cutar hypothermia ba ta bukatar wani taimako ne daga likitoci?
Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru bukatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan bai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa din wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko karin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa to yana da kyau bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga a masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da ya shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zazzabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lalle aje shi asibiti har ma yakan kai ga a kai shi dakin gwaje-gwaje misali a wasu ƴan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lalle aje shi asibiti a wasu ƴan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana bukatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali.
Kenan za a iya cewa hypothermia takan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki?
Lalle takan haifar da wasu illoli a cikin jiki karki manta da zuna yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abinda shafi kaman goje-goje ko sa'uwa a kansa, yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa, ana samun illoli sosai wani lokaci. Ki ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idon sa ya rufe misali, ko kuma yana ganin jiri misali sosai, ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake, yana muke kiransa loss of consciousness. To shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa, abun yake kiransa medical observation, yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci, a lokaci ana wasu abubuwa, nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga sinjiri sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje misali.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavu, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawa Umar. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace hakika sake wasu daga cikin fasinjojin jirgin kasan Kaduna zuwa Abuja da ƴan bindiga suka yi abun farin ciki ne. Allah ya kubatar da sauran fasinjojin da suke hannunsu. Amin summa amin. A sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace muna marhaban da yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin hukumomin Jamhuriyar Niger da masu motocin jigilar fasinja da kuma masu motocin dakon kaya don ganin ƙarin farashin man diesel din da aka yi a ƙasar bai shafi kuɗin motocin haya ba. Da fatan Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce a kwance ɓarawon dukiyar ƙasa, a ɗaura ɓarawon agwa-agwa har igiya ta rage sai a ƙasarmu Najeriya. Gashi kuma gwamnatin namu na ikirarin yaƙi da masu satar dukiyar ƙasa, amma sai gashi ta sako tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyame bayan ta ɗaure su da laifin satar dukiyar ƙasa. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da saƙonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To Hanifa, wasu hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar ɓarna da rusau a wani sansanin sojin Rasha da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya, wanda ke nuna cewa ta UKIP tana da ƙarfin harba makamai masu cin nisan zango, wanda kuma hakan kan iya sauya fasalin yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Hotunan da wani kamfanin tauraron ɗan adam mai zaman kansa, wato Planet Labs, ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna, waɗanda aka yi yaƙinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Rasha na Saki. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa ƙasar Rwanda, wuri na ƙarshe na ziyarar wasu ƙasashen Afirka, inda yake bayyana sabon ƙudurin Washington na ɗaukar ƙasashen yankin Sahara na Afirka a zama abokan hulɗa na bai ɗaya. Blinken ya ziyarci Rwanda a daidai sa'ar da yankin yake cikin mawuyacin hali, a yayin da ƙaramar ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka take fama da saɓani da babbar makwabciyarta a ƙasar Congo. Mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken soji na Indiya da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kan sa a yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayarwata da ta biyo baya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Rob McLean, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku, mu ne lafiya.